Ki tunanin ke uwa ce mai yara takwas, kina raine ƴaƴanki a sansanin ƴan gudun hijira dake babban birnin tarayya Najeriya Abuja. Bayan kubuta daga mummunan harin da kungiyar ta'addancin Boko Haram ke kaiwa. Makarantun wucin gadi suna bada dan tallafi ga ilimin yarenki, kuma kasuwancinki na abinci dake samun bunƙasa a baya yana sa kina ci gaba a yanzu, duk da ribar ba kamar baya ba. Sai dai, yayin da tallafin ƴan gudun hijira ke raguwa, buƙatunku suna ci gaba da ƙara yawa kuma sana'o'i na taɓarɓarewa. Ta yaya za ki tunkari barazanar rugujewar rayuwa a sansanoninku ta hanyar rashin tallafi a yayin da hatta baburan a caɓar da ke tallafa rayuwarku an ƙwace? Barkanmu da sabon shirin Birbishin Rikici, inda muke bayar da labaran waɗanda suka tsallake tashin hankali, tare da ni Ruqayya Sa'id. Amina, ƴar shekaru 44 da haihuwa, ta samu sauyin rayuwa shekaru 10 da suka gabata a ranar Talata, lokacin da Boko Haram suka kai hari garin Goza da ke jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya. Sai da suka shafe sati 3 suna zaune cikin tsoro, sun makale a gidansu, suna binne waɗanda aka kashe tare da addu'ar Allah ya kare. Ta zauna da ƴaƴanta da ƙannanta yayin da ƴan uwanta da yawa suka yi nasarar tserewa. Suna ci gaba da faɗa mata cewa akwai buƙatar ta gudu yayin da su ma suke guduwa. Don haka, a lokacin da ta tabbata duk sun tafi, ta yanke shawarar lokaci yayi da ita da iyalinta za su tafi su ma. Hatta ƴan ta'addan suna korar mutane waje, suna bulala da korarsu. Amina da iyalinta sun gudu zuwa garin Mubi da ke jihar Adamawa a arewa maso gabashin Najeriya, inda mijinta ya samo musu wajen zama. Daga baya dai, Amina ta koma Maiduguri domin ta zauna da ƴan uwanta, yayin da mijinta da abokiyar zamanta suka zauna a Mubi. Abin da ba su sani ba shine makwabcinsa da ya zama kamar abokinsa ashe ɗan Boko Haram ne. Lokacin da maharan suka afkawa Mubi, mijin Amina Sufa ya buƙaci makwabcinsa da su gudu, amma mutumin ya ƙi, ya ce babu abin da zai faru. Amma Sufa ya hango hatsarin sai ya gudu gida, ya tsallake shingen tare da tserewa. Ya ce wa uwar gidansa ta tattara yaran su gudu su ma. Ba da daɗewa ba, makwabcin nasa sanye da kayan sojoji ya zo neman Sufa. Ya kutsa cikin gidan, ƙofofi suka buɗe, yana kiran sunansa yana buga bango. Da bai same shi ba, sai ya harbin bindiga biyu a sama kafin ya tafi. Lokacin da makwabcin nasa daga baya ya isa Sufa a wayar tarho, ya yi barazanar gano inda yake ya kashe shi. Amina ta taɓa yin aure kafin ta aure Sufa. Yayan mijin nata na baya shine shugaban makarantar da ƴaƴanta suke yi. Shi ya ƙarfafa mata gwiwa da ta zo Abuja, inda za ta iya ci gaba da sana'ar abincinta. A lokacin, babu wani sansanin ƴan gudun hijira a hukumance, sai dai taron mutanen da suka rasa matsugunansu ne a cikin wani ɗaki na wucin gadi.
Mu sama da 10 ne cikinta. Ƙanƙantan shi ya sa sai dai mu kwanta ta gefe ɗaya, kuma ba za mu iya juyi ba har sai mun tashi, mun daidaita, sannan mu sake kwantawa a ɗaya ɓangaren. Babu wata ƙungiyar da ta san muna nan, don haka ba mu da wani taimako da ke shigowa.
Sun fuskanci barazana da dama da suke zaune a sansanin. Na farko shine rushe-rushen gwamnati. Lokacin da hukumar ta isa ta ruguza ginin nasu, sai suka yanke shawarar ɗaukaka ƙara zuwa hukuma. Suka shirya duk suka tsaya tare, yara a gaba, sai mata, sannan maza a baya.
Ɗaya daga cikin mutanen da suka zo suka ganmu, sai da ya zubar da hawaye. Sai ya kira ministan ya ce masa ba za su iya rusau ba, saboda mata da yara suna ta ko'ina. Don haka suka ja da baya. Daga ƙarshe, ministan ya zo ya umarce mu da mu sanya wata alama da ke nuna nan sansanin ƴan gudun hijira ne.
A lokacin ne mutane suka fara lura da sansanin, kuma agaji, abinci da kayayyaki suka fara isowa. An kawo kwantena don zama makarantar wucin gadi. Ana cikin haka sai Amina ta ci gaba da sana'ar abincinta. Ta siya wa ƴaƴanta babura domin su samu rayuwa ta hanyar tuƙir babur ɗin a caɓa. Amma ɗaya bayan ɗaya, duka baburan hukumomi sun anshe su. Amina ta siyo babura sun kai guda 9, ɗaya bayan ɗaya duka suka tafi. Akwai lokacin da aka anshe babur a ranar da ta siya, a wani lokaci kuma da babur ɗin da ɗanta aka tafi da tare da wasu samari a lokacin abin da hukumomi suka kira da sintirin dare. Ɗanta yana gida lokacin da suka zo, watanni hudu Amina bata sa shi a idanta ba. Abin bakin ciki bata dade da gane shi ba ya rasu. Babban abin da ke damun Amina shine karatun ƴaƴanta. Makarantun wucin gadi a sansanin ba su da tushe. Ajujuwan sun cika cinkoso kuma yaran ba sa samun kulawar kowa. Yawancin su har yanzu ba su iya karatu ko rubuta jimlar da ta tace ba. Waɗanda za su iya sukan tura ƴaƴansu makarantu masu zaman kansu, amma ita ba za ta iya hada kudin haka ba. Amina har yanzu tana gudanar da kasuwancin ta na abinci. Tana sayar da shinkafa, wake da doya. A da Agoza tana iya sayar da buhun shinkafa gaba daya da akalla doya guda 15 kullun, amma anan ana daukar kanaki 4 kafin ta sayar da adadin abinci haka. Wani lokaci tayi tunanin komawa gida, amma da tayi rashin tsaro ya sa ta kasa jurewa. Mutane sukan zo su jagwanta su ci abinci su nufi gonakin su. Daga baya sai dai ta ji labarin an kashe su. Akan yi ta harbe-harbe da tashin bama-bamai akai-akai. Da ta ga ba za ta iya zama ba, bayan ta shafe shekara guda ta koma Abuja.
Nagode Allah, ina da abin da zan ciyar da ƴaƴana. Yin sana'a yana sa abubuwa su danyi sauki saboda akalla akwai abinci da zamu ci, ko da babu kuɗin da za a iya ajiyewa.
Kiwon lafiya kuwa wata gwagwarmaya ce babba. Akwai ƙaramin kwantena da ake aiki da ita a matsayin asibiti, amma magunguna kamar maganin kashe raɗaɗi da maganin ciwon sukari babu a yanzu. Amina ta tuna lokacin da ta haihu kuma ta yi rashin lafiya sosai saboda ciwon suga. Wata mata ta ziyarci sansanin ta kai ta asibiti, ta gaya wa likitocin su duk abin da ake bukata, za ta kashe ko nawa ne. An kula da jaririnta sosai, kullum sai matar ta ba wa Amina kuɗi. Lokacin da aka sallame ta, ta ƙara mata kuɗi da kayan jarirai, amma Amina bata sake ganin ta ba.
Ta kasance kamar mala'ika. Ta ce da ni in tambaye ta duk abin da nake bukata, domin bazan sake ganin ta ba. Kuma har yau ban sake ba.
Sansanin na samun gudunmuwa, amma da lokaci ya ragu. Amina ta ce tana zargin hawan farashin kayayyaki da yanayin tattalin arzikin ƙasar ya kawo haka. Domin kafin shekarar da ya gabata, suna samun tallafi daga ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane. Idan Amina za ta iya tsara makomarta, za ta bar sansanin ta yi hayar gida mai kyau. ‘Ya’yanta za su samu ilimin da ya dace kuma za su koma makarantar Islamiyya. Za ta ci gaba da sana’arta, idan babu tashin hankali sai ta koma gida Goza. Wannan shirin Sabiq Abella ce ta rubuta, kuma Ruqayyah Sa'id ce ta fassara. Aliyu Dahir ne editan shirin, kuma Al-Amin Umar ne ya shirya shi. Ahmad Salkida shi ne babban mashiryin shirin. Domin kare asalin wanda abin ya shafa da masu tsira, mun yi amfani da muryoyin wasu a wannan jigon. Idan kai ko wani da ku sani kuna da labarin da za ku bada kan bulbushin rikici, ku tuntuɓe mu. Daga nan Human Angle, ni ce Ruqayyah Sa'id.